tugayikunda cyane.
Fashion House na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4 da rabi na marece agogon gundumar Colombia. A yau Talata ta farko, daya ga watan Yuni shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Ka'almasi muke gabatar muku da shirin. Sai saura abokan aikin mu da suke taimaka mana. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan wata shukar dusa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. A cewar masana, kowane irin alfanu taron gyaran fuska ga kundin tsarin mulkin Najeriya zai haifar. Sai daga bisani mu kawo muku rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya a Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau, sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin bin diddigin gaskiya da sasantawa na kasar Gambia ya kammala zaman sa na bayyanar jama'a wanda ya shafi shekaru 2 yana yi game da zargin keta haƙƙin dan adam wanda aka tabka a tsawon shekaru 22 da tsohon shugaba mai kama karya Yahaya Jami yayi a gadan mulki. Jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da ba'asi ranar Juma'a, inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tabka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba, da kuntata ma mutane, da kashe-kashen mutane, wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakin su. Jami ya huka ragar mulki ta wajen wani juyin mulkin soji da yayi a shekara ta 1994, ya mulki wannan karamar kasa ta yammacin Afirka har zuwa lokacin da Adama Barrow ya kada shi a zaben watan Disamba na shekara ta 2016. Jami, wanda ke da shekaru 56 yanzu, ya tsere da matarsa zuwa kasar Equatorial Guinea inda yake gudun hijira. Shugaban Amurka Joe Biden ya tafi garin Tulsa na jihar Oklahoma wajen zagaye na 100 na tunawa da kisar kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata na shekara ta 1921 da wani gungu na fararen fata yayi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata, inda mutane wajen 300 suka mutu, wasu kuma 10,000 suka rasa muhallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood ya kuma yi jawabi na hidimtar zagaye na 100 na wannan ranar. Har zuwa yau, abin da ya faru a Tulsa wani babi ne na tarihin kasar mai cike da rauni game da batun tashin hankali mai nasaba da bambancin launin fata, wanda Amurkawa da dama ba su ma da cikakkiyar masaniya a kai a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar bambancin launin fata da kuma bukatar tunkarar zargin 'yan sanda da ake da kuntata masu tsirarin kabilu. Kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya sun yadda da wani shiri na tattaunawa kan yarjejeniya da sharuɗoɗi na ƙasa da ƙasa da kai ɗauki yayin aukuwar duk wata annoba. Mahalarta babin rufe babban taron hukumar lafiya ta duniya ɗin da aka yi a Geneva sun kaɗa ƙuri'a jiya Litinin ta kiran taron babban zaure na musamman a cikin watan Nuwamba da zummar cimma wata matsaya ko yarjejeniya wadda za ta taimaka ma ƙasashe wajen shiryawa da kyau su iya tunkarar duk wata annoba da ke niyyar kunno kai makamanciyar barkewar COVID-19. Annobar ta yanzu dai ta haddasa rashin lafiya ma mutane wajen miliyan 170 a faɗin duniya, kuma ta yi sanadin mutuwar mutane sama da miliyan 3.5 tun bayan da aka gano ta a yankin tsakiyar China a ƙarshen shekarar 2019. Wani mutum a gabashin China ya kamu da wani abin da ka iya zama nau'in cutar H1N3 ta murar tsuntsaye ta farko da ta taba kama dan adam a duniya, to amma kasarar yaduwar ta kadan ne a cewar gwamnati a yau dinnan Talata. Mutumin dan shekaru 41 a lardin Jiangsu na arewa maso gabashin Shanghai an kwantar da shi a asibiti ranar 28 ga watan Afrilu, kuma yana nan kadarin kada hang a cewar hukumar lafiya ta kasar a shafinta na yanar gizo. banda wannan ba a sake samu wanda ya kamu da cutar ta H1N3 a wani wuri ba a cewar hukumar. Cikin ɗan makonni masu zuwa shugabannin kungiyar tarayyar Ture za su sake ganawa kan batun da ya dade da cijewa na takardar da kasashen yankin Balkin suka rubuta na neman shiga kungiyar. To amma wani bincike na baya-bayan nan kan yawan badda sawun kudaden haram a yankin da alamar zai sa kasashen Faransa da Netherlands waɗanda dama su da wasu kasashe mambobin kungiyar ke son a jinkirta fadada kungiyar ta EU su ma dada nukewa kan batun a cewar jami'ai. Kasashen Albania, Serbia, Macedonia ta Arewa da Montenegro duk sun rubuta takardun neman zama mambobin kungiyar ta EU kuma sun bayyana rashin jin dadin su da cijewar da batun nasu yayi. To amma tuni ma masu adawa da fadada kungiyar ta EU suka fara kafa hujja da binciken da ya nuna cewa ana rabewa da harkar hada-hadar gine-gine a yammacin Balkans wajen boye sawun kudaden da ake samu daga safarar muggan kwayoyi da bakin haure a yankin. Jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa ta yi garan bawul ma kundin tsarin mulkin ta inda ta kirkiro matsayin shugaba na biyu karkashin shugaban kasa Kim Jong-un a yunkurin sa na inganta siyasar kasar. A cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap a yau din nan Talata.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Bayan labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na bunkasa ilimi na baya-bayan nan yana fuskantar tangarda, abinda ke nuna kamar gwamnatin bata shirya wa shirin ba tun bayan amincewa da kirkiran sabbin kwalejojin ilimi na horar da malamai guda shida da gwamnatin tarayyar ta kafa su ta kuma tilasta su da su fara aiki nan take ba tare da ta samar musu da kudaden gudanarwa ba. Amma makarantun sun koma da kokon bara ga gwamnatojin jahohi. Wakilin muryar Amurka daga jihar Sokoto Muhammad Nasir ya bi daya daga cikin shugabannin kwalejojin a lokacin da suke bika kokon baran su.
Kirkiro kwalejojin dai na da manufar haɓaka ilimi a ƙasar, wadda har yanzu ake samun sassan da ba su shiga ba a haujin ilimin. Sai dai so maru waɗannan makarantu abu ne mai buƙatar kuɗi domin gudanar da lamurran karatu cikin nasara. Shugaban ɗaya daga cikin waɗannan kwalejojin ilimi wadda ke Arewa maso yammacin Najeriya da aka kai a gidan Madi a jihar Sokoto, Farfesa Umar Faruku Zaki, ya ce suna fuskantar wahalhalu na soma karatu ba kuɗin farawa.
The difficulty is real in consideration of our current situation.
Wahalar da muke fuskanta bai na take idan aka yi la'akari da yanayin da muke ciki na rashin kuɗi a ƙasa. Ba a fitar da kuɗin somawar aiki mu ba. Kwalejin ma ba ta da wani tanadin kuɗi cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2021. Saboda haka ba mu da kuɗin tafiyar da aiki. Babu ababen hawa da za mu yi zirga-zirga da su. Babu ofishin da za mu zauna mu yi aiki. Kuma ba albashi da zai taimaka mana har mu har iyalanmu. Kuma duk da haka an ce mu yi duk abin da za mu yi. Mu ɗauki ɗalibai a makaranta zuwa Oktoba na wannan shekara. Makarantar wadda aka tsara cewa za ta gudanar da kusa-kusai irin na koyar da fasahar kere-kere tana buƙatar wuraren koyon aiki a aikace. Abin da ya sa shugabannin makarantar suka zo da kokon bara a wata ziyara da suka kai wa gwamnan jihar Sokoto. Muna roƙon ofishi na wucin gadi don sauƙaƙa soma aikin mu a wannan matakin. Muna farin ciki idan za mu samu ababen hawa don sauƙaƙa zirga-zirgar mu. Muna kuma son a gyara koda wani bangare ne na ginin mazaunin wucin gadi na wannan kwalejin, ko za mu samu ɗan wurin da za mu zauna wurin kula da harkokin makarantar. Duk da yake mutanen Sokoto sun kalubalanci naɗin shugabannin makarantar saboda rashin baiwa jihar wakilci a cikin hukumar gudanarwa ko kuma ta mulki, amma dai gwamna Aminu Azeri Tambol ya aminta ya taimakawa wannan makarantar.
I quite understand that you are in a very difficult situation and I know as a matter of fact that
na fahimci cewa kuna cikin mawuyacin hali kuma kuna neman tallafi. Gwamnatin Sokoto za ta ba ku naira miliyan 50 tallafin goma aiki a gani abinda kusan za su yi nan gaba, kuma za mu ba ku ofishi na soma aiki. Gwamnatin dai ta yi alƙawarin da dama na tallafawa kwalejin don ta samu ta tsayu ta yi aiki. duba da tilastawa kwalejin soma aiki kuma ba kuɗi yasa na tambayi mai sharhi akan lamuran yau da kullun Professor Tukur Muhammad Baba me wannan yake nufi ga ilimi a Najeriya
kuma ba yake kawa kace a bude makaranta ba su da komi kuma a gari kaman gidan madi da yake karkara ne dole komi sai an koma har ƙasa an gina shi ko da suna da secondary ko kuma suna da primary sun dauka ba zai yiwu ba sai sun koma ƙasa sun gina shi ko ba za su samu tasen na ci gaba ba wanda kuma akwai gwamnati akwai ita hukumar gwamnatin tarayya da take bi ta tabbata akwai abubuwa akwai malamai akwai kayan aiki in ba haka ba bayan shekara ɗaya ko biyu za ta ce a rufe wannan makaranta to kaga ya kawo babban koma baya kenan ga harkar ilimi
masu lura da al'amura da yana ganin cewa ba a dan mamaki bane gwamnatin Najeriya ta yi haka domin ko fannin tsaro da yafi ko wani fanni muhimmanci ba ta bashi kulawar da ya dace da shi ba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
daga batun ilimi sai kuma na kundin tsarin mulkin kasa al'ummar Najeriya da dama na ci gaba da bayyana damuwarsu dangane da taron sabuntawa da garan Bawul ga kundin tsarin mulkin kasar wanda aka fara shi tun a makon da ya gabata da dama dai na ganin cewar an dade ana ruwa kasa na shanyewa Wakilin muryar Amurka Muhammad Salisu Garba na dauke da karin bayani daga jihar Adamawa.
Ci gaba da zaman tattaunawar domin ganin ayyuka kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska committee da aka aika jihar Adamawa da suka gudanar da zaman su a jihar Adamawa a gargashin jagorancin mataimakin kakakin majalisar wakilai na Najeriya al'umma da dama na kowane yanki sun zo domin mika nasu kuduri ba dan komai ba sai dan ganin an yi musu gyarar da kuma biya musu bukatun su Honorable Gideon Goreki member mai wakiltar Guyuk Shelen a majalisar wakilai na tarayya na jefa masa tambaya ko menene ma makasudin kirkirar wannan taron gyaran fiska wa kundin tsarin mulkin kasar
abinda dama muke nufi da wannan constitution amendment din abinda yan Najeriya suke so ya zama a dokan kasar shi muke so kuma muna da niyya ainatar da duk abinda suke nima kaga shi akwai electronic voting that's from the electoral reform mun amince da wannan din electronic voting ba wanda zai cutu kowa wanda ya ci zabe za a bashi zabe shi abinda ya faruwa ba shekarun baya mun gaji da shi mutum ya ci zabe ai ne kadai su ci da shi kwace mashi zabe ba daidai bane amma electronic voting wanda ya ci zabe za a bashi zabe shi in Allah ya batun state police kuma muna cewa no ni tsohon dan sanda ne na san menene nake fadi don haka ba mu taba yarda da batun state police ba kamar yadda state ai ne take yanzu in PDP state ne PDP duka za su ci in APC state ne duka APC za su ci zabe na local government wancan ba daidai bane don haka in mun kuskure mun yi wannan kamar yadda state ai ne keke haka Nigerian police za ta zama jihohi cin gaba ne don haka muna maraba da shi kaga mu da Southern Senatorial Zone muna neman Gongola State it's a welcome idea koke koken da aka kawo zamu zanna mu duba wayanda suna da ma'ana za a ainatar da su duka
Yarima Inusa Gisalambe wanda ya fito daga shiyar Adamawa ta Kudu shekuwa cewa yayi kamata yayi a ware musu jaha su ma su ci gashin kansu wato a gurkiro musu jaha mai lakabin Gongola ya ko zai yana irin kananan hukumomi da ya kamata a rarraba su
to shine muna so independent na kanmu mu yi filin mu yan Najeriya ne dan mu an kebe mu kada zamu zama muna tare ne dama muna tare muna da minerals da zai yi sustaining namu muna da mineral kamar su azurfa gold da mercury na ga musu ai ka ji presentation nace muna da world mineral uranium that even America sun sani muna da shi san su yi kokari su yi invade Nigeria don da shine ake nuclear bomb da shine ake jirgin sama so a sai muna da abubuwan da zai an bar mu mun tafi a Gongola state so muna so a meda su ku population namu yana da million biyu yayi kusa million uku ma amma bayansa suna nan million daya da darishida
comrade Muhammad Ibrahim wanda ya wakilci shugaban kungiyar kwadago na Najeriya shi kuwa cewa yayi nasu kudirin da suka mika abinda suke bukata ayi shine a maida hankali 100% akan ma'aikatan gwamnati wadanda suke aikin da ma wadanda suka yi ritaya saboda samu kyakkyawan abin koyi ga na baya masu tasowa
akwai matsaloli da yawa wanda suka shafi rayuwar ma'aikata wanda shine mu abin da ya dame mu ma'aikatan mu sha'anin albashi ya zama wala haula wala quwwata zaka ga cewa ma'aikaci ya aiki ya gama wata ya kare amma ba albashi dan pension ya gama an yi wata an gama watanni ma ba kudin biya ko kuma ba a biyan su
abun jira a gani dai shine wannan gyaran fuskar ana nan ana ta yi hakan kuwa hakar al'umma zai cimma ruwa Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
Ta Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya Allahumma amin. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada muna.
A yanzu haka dai mazauna garin Tagena a jihar Niger Nigeria na ci gaba da zama cikin wani yanayi na tashin hankali bayan da wasu yan bindiga suka kwashe dalibai kimanin 200 a makarantar Islamiyar Salihu Tanko dake cikin garin na Tagena a ranar Lahadin nan. Uwayen waɗannan dalibai dai sun nuna cewa duk da yake sun maida al'amarinsu ga Allah amma suna matukar buƙatar ganin gwamnati ta yi wani abu cikin hanzari domin dawo da waɗannan yara.
Sunana Abubakar Adam Tagena.
Yaranka na cikin ɗaliban Islamiyya da aka kwashe a nan Tagena?
Insha Allah.
Kamar yara nawa gare ka?
Yara 8.
Duka ɗiyanka ne?
Eh, guda ɗaya ne ba ɗana ba. Na yaya na ne.
Amma dai kake kula da
shi, nake kula da
shi. Yan cikin ka bakwai kenan
insha Allah.
To yanzu ya kake ji gashi ba su hannunka suna hannun wayannan yan bindiga.
To gaskiya ina cikin damuwa magana na gaskiya. Amma duk mun bar mu Allah wannan al'amar. Insha Allah. Insha Allah.
To menene ne bukatar ku?
Bukatar mu Ubangiji Allah ya dawo mana da su lafiya. Allah ya kara tsare mana su da duk inda suke. Insha Allah.
Kun yi magana da su yan bindigan nan kaman gefe haka tsaka a matsayinka na uba?
A'a. Magana da kowa bara yanzu.
Kamar ita gwamnati kuna da wata bukata a gurin ta akan wannan al'amari?
Insha Allah.
Kamar me kenan?
Muna neman ta bamu gudunmawa, kai kokari Ubangiji Allah sa dawo mana da yaran mu lafiya. Insha Allah.
Kamar su yaran nan naka, me kalamanka na karshe rabanka da su?
Eh, kalamuna da su dai da su to makarantar. Idan akwai yaro guda ɗaya ma wanda ya hannunsa ya samu matsala ya kare, to ya dan samu sauki da kwance masa hannun centimeter, tunda yana kokarin fita yawo, ya kokari ya biyo su makaranta, shi ne maganar mu na ƙarshe da su. Insha Allah.
Allah da su lafiya.
Amin ya rabbi.
Sai kuma malami na gaba, me suna?
Sunana Abubakar Musa Tagena.
To kana da yara nawa ne kenan kai?
Ina da yara uku.
Yaranka uku?
Eh.
To me zaka ce game da wannan?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna cikin tashin hankali. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Muna neman a taimake mu, a ceto muna yaran mu, suna cikin wani hali, muna cikin mawuyacin hali. An sace muna yara, kuma an zo ana son a ƙaryata mu, ba a sace muna yara ba.
Su wannan yan bindiga kun yi magana da su kai?
Mun yi magana da su ba. Muna kira ga gwamnati ta taimake mu, ta ji tsoron Allah, ta ceto muna yaran mu. In ƴaƴan su ne ciki suke cikin wannan halin, ba za su ce ba a ɗauke su ba. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah, ta taimake mu, ta ceto muna yaran mu.
Sunana Malam Saidu Umaru.
Kana da yara a wannan makaranta?
Ina da yara guda biyu a nan makaranta, namiji da mace da.
Yanzu
na hali kake? Duk abinda muke ciki sai bari mu Allah. Tashi hankali muka ciki tun jiya. Saboda yaran nan sun saba da mu, mun saba da su. Su je makaranta su dawo ba tashi hankali. Jiya gashi muna ciki tashi hankali. Sun je ba su dawo ba. Ka san wannan tashi hankali ne. Tun jiya ba wanda yake cikin sukuni a cikin mu iyaye yaran gaba da. Amma kamar magabata suka yi magana, mun bari mu Allah, Allah Ubangiji ya kwato mu su ba bisa ga an cuta da su ba a cikin koci hankali. Abin da muka cewa kuma gwamnati Allah Ubangiji ya shige musu gaba, su yi kokari su kawo mu yaran nan a cikin koci hankali.
Malam Abubakar Garba shine shugaban wannan makaranta ta Islamiyar Salihu Tanko. Ya ce duk da yake sun samu wasu kalamai marasa daɗi daga wasu jami'an gwamnati da suka ziyarci makarantar, amma suna ci gaba da roƙo na ganin gwamnati ta yi ƙoƙari domin dawo da waɗannan ɗalibai.
To mu yanzu gaskiya a halin da muke ciki yanzu, ku kabin ma san ku guda nawa muka yi ba, akwai jami'an tsaro da suka zo wanda yake ba tausaya mana suka yi ba. Sun zo dai suka yi maganganu marasa daɗi suka wuce. Gaskiya ba tausayi, sun ma ƙaryata mu akan abin da muka faɗi da takardu da muka bayar, wanda kuma shaidu na gari sun gani da
duniya ne kuka faɗa wanda suka ƙarya.
Mun faɗa musu cewa ɗaliban mu da aka ɗauke gashi mun rubuta mun ba su ga adadin su, amma ba su yarda ba, sun ƙaryata suka ce don Allah mu faɗa musu gaskiya, saboda ba harka ne na kasuwanci ba, ba na neman kuɗi ba ne. Ni suka gaya ma wannan magana magana wanda har mutanen gari sun so su dan har tsakaninmu da su muka hana muka ce a bar maganar saboda ba wani abin fitina bane
yanzu zuwa yanzu kun san adadin daliban da aka dauka
to gaskiya ba za mu iya tantance ba mu tantance adadin dalibai ba saboda akwai wasu daga cikin yayan yara saboda sakaci ba su ma zo sun yi complain ba wasu kuma wanda suka zo suka complain mun dauki alƙaluman ƴaƴan su din guda nawa ne maza nawa ne mata nawa ne muna tantancewa shine muka rubuta a cikin rijista muka hada da abin da muke da shi
amma ana cewa sun fi 200 da gaskiya ne sun fi 200
ba za su fi 200 ba sai dai su kasa da 200 daga 150 dai zuwa tsakanin 150 zuwa 200 nan amma ba za su kai 200 ba bisa ga abin da muka samu na waɗanda suka dawo da kuma tunanin da muke akan wasu ba su riga sun zo ba tunda muna fara karatu uku ne kuma abin ya faru uku da minti 15 so ba ma tsammanin daliban
rana kenan
rana kenan to ba ma tsammanin daliban cikin minti 15 za su iya haduwa duka gabaki daya
so yanzu dalibai ne kadai ko akwai malamai
akwai malamai waɗanda suke na makaranta an wanda aka wuce da su
malamai nawa ne
yanzu mun tantance mun gane cewa malamai guda uku ke hannunsu yanzu haka sauran sun gudu sun kuma koma gidajen su lami lafiya
da kafin wannan abu ya faru kun dan samu rade-raden cewa mutanen nan za su durowa makarantar nan koko
babu wani rade-rade da muka samu daga bakin kowa
amma ganin yadda mazaunin makarantar nan kusan lungu ne ya aka har suka gane cewa nan makaranta ne koko dai akwai wani abu da kuke tunani
to gaskiya ba mu tunanin komai sai kaddara daga Allah sai kuma abin da muke tunani shine akwai ƴan gari waɗanda za su iya ba su information bisa ga cewa wannan makaranta ita ce babban makaranta a nan ta gina akwai makarantu da dama amma tsare-tsaren makarantar nan da kuma yadda makarantar take ita ce babban makaranta wacce take ce a islamiyya haka shine dalilin da muke tsammanin ko da ma wani abu zai faru to kila nan din za a hara hakan to wannan shine da abin da muke tunani saboda haka muna neman alfarma wajen gwamnati don Allah ta taimaka mana ƴaƴan nan namu su dawo ni nan da nake magana da kai ma akwai ƴaƴana guda biyu a ciki akwai kanuwa akwai ƴaƴana guda hudu ma tunda akwai na wanda haifa guda biyu akwai na ƴan uwana akwai kuma kanuwa ta uwa ɗaya uba ɗaya duk suna daga cikin wanda aka kama din
amma kaman su waɗanda suka dauki mutanen nan kun magana da su ko ta gefe haka
mun yi magana da su
amma ba su nemi kaman ga abin da suke so ba
akwai bayanai da muka yi da su sosai waɗanda suke saboda tsaro akwai waɗansu bayanai da ba sai an ambace su haka a kafofin watsa labarai ba
to gwamnatin jihar Niger dai ta ce har yanzu a yanzu bata gama tantance yawan adadin dalibai da aka kwashe a wannan makaranta ba amma duk da haka tana kokarin ganin an kubutar da daliban inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
game da su yaran ta gina kamar da ka sani har yanzu nan iyayen yaran nan ba mu gama tabbatar da yara ne nauna ma suka je makaranta domin abin da ke faruwa shine yawancin yaran ba yan cikin tagil bane sun fito daga ƙauyuka ne ko suna nan zaune cikin garin ne ya ta su je makarantar islamiyya kamar yadda ka san yadda muke abin da a tafiyar da islamiyya a ƙasanmu so saboda haka ba mu san har yanzu su waye ne yaran nan suka je makaranta su waye ne ba su je ba idan muka samu tabbacin nawa ne na tabbata za mu ƙara ba ku bayanin
na'am kuma wani ƙoƙari kuke na amso yaran nan daga su hannun mutanen nan
ai a gwamnati kamar yadda mai girma zo na ya riga ya ƙara tabbatar ma duniya waɗannan yaran insha Allah za a fito da su a cikin ƙoshin lafiyansu duk waɗansu matakan da za a ɗauka na security za a ɗauka domin a tabbatar cewa an dawo da yaron
fata dai Allah ya kubutar da waɗannan yara da akasarinsu ƴan ƙasa da shekaru 13 ne Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
to ba ga wannan rahoton na musamman yanzu kuma sai shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu koma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda mako na 23 na wasannin kwallon kafa na Super League na kasar ya bada sakamako kamar haka a Espan da Karkare Racing Football Club da cibiyar da daya sai a Asinin Shelaka da AS Police aka yi binkare bindamo banza da banza Espoir FC ta Zandar ta sha kashi banza da daya a hannun Sahel Sporting Club Jangorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi 1-2 a hannun AS Sonidep sai Irana
Football Club ta Arlette da ta sha kashi AW Hano Union Sportive de la Gendarmerie Nationale AS Douane ta yi ma Olympic Football Club da banza sai GS Adar Tattawa ta wa AS Garde Nationale du Niger da Neman. Idan muka dibi jadawalin wasannin kullun kafa na Super League na Jamhuriyar Niger yanzu haka Union Sportive de la Gendarmerie ce ke kan gaba da maki 51 ta biyu AS Douane da maki 42 ta uku AS Nigeria da maki 41 ta hudu AS Garde National du Niger da maki 36 ta biyar Espoir Football Club ta Zandar da maki 34 sai AS Fan ta 6 da maki 33 AS Sunijep tana ta 7 da maki 30 sai kuma Irana Football Club ta Arlitchar Agadez da maki 26 ta tara Sahel Sporting Club ta Yamai tana ta tara da maki 26 Jangorzo Football Club ta Maradi tana ta 10 da maki 25 ta 11 Racing ta Yamai da maki 24 ta 12 AS Police ta Yamai da maki 23 sai ta 13 Olympic Football Club da maki 23 ta 14 GS Adar Tattawa da maki 20 tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar Faransa Thierry Henry yanzu haka dai ya koma domin ara kan nasa kokari wa kungiyar kwallon kafa ta Belgium inda yake mataimakin mai horar da kungiyar dai ta kasar Belgium ta kwallon kafa a jene ta bada sanarwar cewa Thierry Henry ya dawo a cikin magabatanta inda kuma yan wasa da dama na kungiyar suka nuna jin dadin su da cewa Thierry Henry ya dawo tare da su inda ma ake rade-raden cewa tsohon tauraruwar ta kasar Faransa ba mamaki ya jagoranci kungiyar ta Belgium bayan kammala wasanni na kasashe da Turai na kwallon kafa Euro. Shiko Carlo Ancelotti yanzu haka ana tunanin shine zai karbi ragamar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan Zinedine Zidane ya aje aiki. Zidane din ya nuna cewa rashin isasshiyar amana na gudanar da aikin sa daga magabatan kungiyar shine yasa ya aje aiki tare da cewa an manta da duka irin kokarin da yayi na kan kungiyar bisa kololuwar kwallon kafa ta duniya. Kasar Brazil ce za ta karbi bakuncin wasannin kwallon kafa na Latin America na Copa America bayan da kungiyar kwallon kafa ta wannan yankin na Latin America ta karbi wasannin daga kasar Argentina wadda ita ma ta nuna wasan ba zai yiwu ba a kasarta saboda yanayin da ake ci gaba da fama da yaduwar cutar coronavirus yanzu haka kasar ta Argentina. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne Jamhuriyar Nijar.
Daidai wannan lokaci muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Kwamitin bin diddigin gaskiya da sasantawa na ƙasar Gambia ya kammala zaman sa na bainar jama'a wanda ya shafi shekaru biyu yana yi game da zargin keta haƙƙin ɗan adam wanda aka tabka a tsawon shekaru 22 da tsohon shugaba mai kama karya Yahaya Jani yayi a gadan mulki. Jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da ba'asi ranar Juma'a inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tabka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakin su. Jami ya hokar da mulki ta wajen wani juyin mulkin soji da yayi a shekara ta 1994 ya mulki wannan karuwar kasa ta yammacin Afirka har zuwa lokacin da Adama Barrow ya kada shi a zaben watan Disamba na shekara ta 2016. Shugaban Amurka Joe Biden ya tafi garin Tulsa na jihar Oklahoma wajen zagaye na ɗari na tunawa da kisar kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata na shekara ta 1921 da wani gungu na fararen fata yayi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata inda mutane wajen 300 suka mutu wasu kuma 10,000 suka rasa muhallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood ya kuma yi jawabi na hidimtar zagaye na ɗari na wannan ranar.
Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai
ya kai mu gobe da safe karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura bokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garma da ya tani gabatar da shirin sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gracium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya peace salam